أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلى من أبكي لا يكثري من الهدواء وأن مسلاتي انقلادين في برمان كدين جهة الجزاوة أولا مريسين الأرباع 26 دوة رمضان الشكالة تدبو ليلة لي حدود 40 دوكون هجرا منذ صلى الله عليه وسلم المكومة شيني 20 دوكوي دوة حدود الشكالة تدبو بيود 20 دوكوين لساف ميلادية كما إذا مكزي لساف كوانيكين wani shine zaman mu na 26 na kusa da ƙarshe kenan insha Allah a cikin zama da muke na tafsiri. Lura da wannan ƙurewar lokacin kuma akwai wasu tambayoyi da suka zo da yawa, wasu daga nesa masu su suna so su ji amsar su, to amma dai saboda yawan nasu ma yi dai mu ga gwargwadon yadda za mu iya. Wasu takardu a rubuce, wasu kuma ta hanyar sadarwa haka suka aiko, wasu ma sauti ne da bayani. Karin manta mai sautin da yake na ji shi ɗazu yana tambaya daga ko area Abuja ne, yana tambayar suna fita wa'azi na ƙoƙarin kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa musulunci, kuma akan samu mata suka musulunta da yawa, kuma idan suka musulunta su wai mutanen suna da wata al'ada sai ya zama mace ta musulunta ko budurwa, kuma sai wani wanda ba musulmi bai zo yana neman ta, nema dai irin wanda bai halatta ba, kuma har a yi ciki a haihu, ita tana musulma shi kuma ga shi ba musulmi ba, kuma su suna da al'adar idan aka yi irin wannan abu to kuma sai a yi aure. Shi wanda ba musulmi ba sai zo yin sai yana neman a ba shi auren ita wannan wadda take musulma, shi ne har suke tattaunawa a tsakanin wasu ɗaliban ilimi suke neman a ba su fatawar ko saboda su zauna ci gaba dai da musuluncin nasu ko za a ba su dama su auri waɗannan wanda ba musulmi ba. Shi tambayar su kenan, kissar dai tana da tsawon da ya faɗa amma dai a dunkule kan bayar take to gaskiya wannan matsala ce ta ijma'i matsala ce ta ijma'i amma matsala ce da akwai wani ijtihadi a cikin sa ba Allah madaukaki ya hana mace musulma ta aure namiji wanda ba musulmi ba yawan fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lakum wa la hum yahilluna lakum wannan sanannen abu ne ba rikici ma a ciki bal malamai suna cewa ba su san saɓani ma a kan wannan matsalar ba in sai ba saɓani ku kaga ijma'i to harkin ijma'i saboda ko ta maslaha ta da'awa ba abu ne mai sauki ba haka ake yin sa ba ma daidai ba ne ya ba ka zo yanzu ka ce saboda wata maslahar da'awa wata aya ta Qur'ani a fasa aiki da ita ba maslahar da'awa ta haka akwai ijtihadi a ciki sai a yi wani ijtihadi sai a yi dabarun da za a samu ko haɗe ba zan ce ni zan yanke abu ne saboda su suka fi sanin waɗanne irin mutane suke mu'amala da su amma za su iya shiga ta hanyar shugabannin ƙabilun su tattauna da su na farko ma dai ni ina ganin abin da ya shafi mace ta musulunta kuma ta ci gaba da hulɗa da wani namiji ma ba musulmi ba ko musulmi ne hulɗa ta zina nan ba ta ma taso ba yasa yana daga cikin manyan abubuwan da masu ƙoƙarin wa'azozi daga cikin abin da za su ambata na'am gaskiya ne cewa wasu abubuwan na shari'o'i in aka ce za a shimfiɗawa mai neman musulunci su zai iya cewa ya fasa to da ya ce ya fasa gara a bi shi yadda yake so har to amma akwai matsalolin da ban cewa dole sai an fate su a lokacin ba amma a cikin zance ma ana gaya wa mutum kuma mafi yawa ma waɗanda ma ba musulmin ba yanzu duk sun san cewa in an musulunta fa ba a kaza ba a kaza ba a kaza ina ga shigar da musulunci da ƙarfinsa da ilmantarwa da mutum da kansa yana jin ya musulunta zai rungume shi gaba ɗayansa kuma ya shige shi baki ɗaya ba tare da abun nan ba yana komawa har yanzu zuwa ga irin pattern ɗin da ake bi da approach wajen ilmantarwar yawwa ba kawai ko da ke shi ma makusudi ne karin ce ba kawai ba ba kawai yawaita adadin masu musulmantar ba amma salon karantarwa to amma kuma gaskiya maganar yawaita adadin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne sananne makusudi yawwa duk yadda za a yi a ilmantar da mutane dai su san usulin wannan addinin su tsaya a kansa domin ai kar ya zama ana musulunta ne kuma ai maintaining al'adun da suka saba wa musulunci gaskiya musulunci bai zo da wannan yanzu mutanen jahiliya da suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai fahimtar da suka yi wa musulunci tun kafin su musulunta fahimta ce gangariya sun san me yayi ma'anar musulunci sun san commitment ne idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to yayi committing kansa cewa rayuwarsa dole su canza amma ba zai yi ka musulunta kuma ya zama musulunci ne zai bi ka a kan al'adu irin naku sai a ce a tun da dai wai haka suke za ta musulunta kuma ta ci gaba da hulɗa da wanda ba musulmi ba har a yi zina har a haihu to zancen ma da ake wai sai ya zo yana zancen in ita tana musuluncin shi kuma ya ci gaba da hulɗa da ita wai in ta haihu akwai wanda ma suka yi 'ya'ya uku wai a yadda yake faɗa shi ita fa musulma budurwa ta haifi 'ya'ya uku da ƙato kuma ba musulmi ba to kuma sannan sai ya dawo daga baya in ya nemi ta musulunta to cikin sauƙi kuma zai sake mai da ita addinin kirista namiji mai ƙarfi ne akan matarsa haka ko don wannan ma ya ce ba mai ba ku wannan fatawar cewa a halatta musu su auri waɗanda ba musulmi ba wannan sam ba ta taso ba yawwa a sake wata dabarar wannan ba za ta shiga ba musulunci fa ya jama'a yana da ƙa'idojinsa kada mutum ya ce sauƙin harkar da'awa kuma da sauƙaƙawa da adawa sai ta halatta masa abubuwan da yake sanannun abubuwa ne ginannu ne a musulunci a haram ka nemi halatta su wannan ba zai yi ba Allah mu dauke kyauta wannan shi kuma akwai ni kuma shi ma rubutun in san nasu dai ta WhatsApp ne bari mu kalle da yato wadancan mu ya wannan daga baya la Allah ko ta hanyar wasu darussa din ma yi wancan wadanda suka aika ta WhatsApp da sauransu din wannan shi kuma yana cewa mallan Allah saka maka da gidan aljanna Allah ji kan iyaye amin yace mallam ina son a yi min bayani akan haƙƙin yi wa ƙasa addu'a akan wato Najeriya misali shin akwai laifi idan mutum baya yi wa ƙasarsa addu'a saboda mun yi maganar da yar uwa ta inji shi yar uwarsa sai masa ita bata ga laifin wanda ba sa yi wa ƙasar nan addu'a ba saboda yadda abubuwa suka lalace shi kuma yace yana ganin abu ne da ya zama dole ma ko ma ya kamata dai wato kai ba sai muna da ilimi ba ma'ana ba ko da ba ilimi mun san kawai ya kamata a yi wa ƙasa addu'a to Allah ya kyauta wannan ai ba cikin abubuwan da sai an yi wani saɓani a kansu matsalar ita ce ba mu fahimci me ma'anar ƙasa ba ƙasa gidanka ce ko yanzu aka yi fatawa a kan cewa ya kamata ka yi addu'a Allah sa gidanka ya samu albarka ba inda za ka a nan Najeriya ko kana santa ko ba ka santa nan ne gidanka idan Allah maɗauki ya sa gidanka rane da kai sunansa gidanka ko idan gidan gwalagwalai ne da kai dai sunansa gidanka kuma kana son ka zauna lafiya ta kowane ɓangare sai kai wa kanka addu'a Allah maɗauki ya sa gidan nan ya kintsu ya samu albarka duk abun alheri Allah ka kawo amma mu yanzu wani irin mentality ke shiga kwakwalwar mutane kamar muna ganin wannan ƙasar tamu saboda ta ana cewa ta lalace ba kaza duk ba ta duniya duk akwai kuma sannan abubuwa sun ƙi tafiya to sai mu ga mun kulla wata adawa tsakaninmu da ƙasar sai ba adawa za ka yi la'alla addu'ar taka ita za ta taimaka musamman gwargwadon irin alaƙarka da Allah kyakkyawan halinka sala'in zuciya sai ka ga Allah ya karɓi addu'arka ita din da take faɗin wannan ya kamata a mata faɗakarwa cewa la'alla addu'ar ta ce za ta zama cewa sababin Allah ya karɓa ma sai ƙasar ta yi kyau lamarin Ubangiji sauƙi ne da shi mu ne muke ganin wahalarsa ya riga ya sa mana ƙa'idoji in mun yi kaza zai kaza in mun yi kaza zai kaza to abin da yake muyi mun ƙi kuma abu ne mai sauƙi za mu iya canza in kowa zai canza ya dawo hanya mai kyau a koma tauhidi a bar bid'a su ne ma manya-manya a yarda da Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa a yarda tsarinsa shi ne tsari a yarda addini a yi shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma a nisanci abubuwan da ya haramta to in za a yi waɗannan abubuwan sai ka ga Allah maɗauki zai kawo mana sauƙi za ka addu'a dai ga ƙasa addu'a ce ga kai shikenan abin da yake so addu'a ga ƙasa addu'a ce ga kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira daga Makka ya kama hanyar Madina sai da ya juyo ya kalli Makka bayan ya ɗan yi nisa ya ce wallahi ke Makka a duniya duk wurare da Allah maɗauki ya halitta ke ce ahabbul biqa'i ilayya ba inda nake so in yi ba dan mutane na sun fidda ni ba da ba zan fita ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake san Makka amma dole ya barta kuma ya tafi Madina yana zaune a Madina dan ka san kasarka wani abu ne da akwai mamaki ma mutum ya rika samun wani kokonto akan irin wannan abun wai an ce san kasa kishin kasa ka ji mutum yana ganin kamar ya kishin goma ka ba haka bane yawa magana ce ta gidanka magana ce ta garinku magana ce ta inda kai da 'ya'yanka da matanka kuke zaune to ina za ka so in ba nan ba mu yanzu musamman ma yadda kasar mu take ina ce matsalolin nata ne yasa a sauran wurare a duniya ba inda suke san mu ko matsala ce ta faru ba inda za mu je su karbe mu haka fatan wannan wurin namu ya gyaru mu zauna a cikin sa shine mafi girman abin da ya kamata kullun addu'arka me yasa magabata as-salafu salih sannan al-imam ahmad bin hanbal fudayl bin iyad suke magana akan addu'a ga shugabanni suke cewa inda sun san suna da addu'a da ita kadai Allah zai karban musu to da sun sanya ta in aka ce misali kana da bukatu 100 da bukatun ƴaƴanka da bukatun matanka da bukatun kasuwanci da bukatun abubuwa da bukatun abubuwa da yawa na rayuwa da za a ce maka guda ɗaya kawai za a karɓar maka sauran 99 kai hakuri ina fassara muku ma'anar maganar da suke faɗa ne kana da bukatu 100 sai aka ce za a karɓar maka ɗaya sauran kai hakuri waɗannan magabatan suka ce su yi addu'a ga shugabansu ya kintsu ya zama mutumin kirkin da abubuwa za su gyaru a ƙarƙashinsa ya fi masu da su roƙi wani abu daban ya fi ka roƙi Allah ya baka mota ya fi ka roƙi Allah ya sa ka samu aiki kun fahimta? Yawwa ya fi ka roƙi Allah ya sa ka samu admission wannan roƙon Allah ya kintsa maka shugabanka ya zama mutumin kirkin da zai yi abin da ya kamata saboda in yi abin da ya kamata zai shafe ka zai shafi ƴaƴan naka ko zai shafi matanka zai shafi makotanka zai shafi ƴaƴa lalatattu da suke haurowa gidanka suna sata zai shafi ƴan ƙwaya za su kintsu za su gyaru ba a ɗau mataki sai a daina maka sata a daina haurowa gidanka a daina cutarka a daina muku fyaɗe a daina kidnapping a daina kaza a daina kaza kun fahimci sirrin wannan don haka mutum ya zo ya riƙa jin kamar shi a wata duniya yake daban baya son Najeriya nan baya son ma wani abu ne kullum wani tunaninsa ya samu kofar da zai fita ya tafi da ƙasa yana son baku labari ko wani bawan Allah ya je umara ya dawo sai ya zo ya same ni ya ce yanzu malam wannan wurin ka baro ka dawo cikinmu wallahi in ni ne ba zan dawo ba wai shi in shi ne ya samu wannan damar kawai zamansa zai a can ba zai dawo ba wai da ya dawo sai ga mujin mahaukata na ci to ai dama abin ai haƙuri ne yadda ka gan sun can tsari suka samu suna da shugabanci shugabancin sun ba shi haɗin kai ba shugabanci ne da kullum ake tsine masa ba ko mu kuma kullum tsine wa shugabancin muke ya Allah ka tsine ya Allah ka zalika harshen mu ya koma irin harshen da ƴan siyasa suke yin suka dan su ma su zo su hau nan da haka kawai sai muka koma haka duk zancen mu irin wannan ne to kuma kaga gaskiya ba da haka ake cin nasara dole sai mun canza mun bi hanyar malamai hanyar magabata wajen yadda al'amura suke za ka kai wa kasar ka addu'a duk yadda take yawwa ko ana hukunci da ba shari'a ba ba daidai ba to kayi addu'ar alheri ga kanta sai kaga Allah madauki ya canza muku ita ina ce lamarin komai a hannun Allah yake kuma wa kake roƙa ne Allah da shugabannin da kai da matanka da ƴaƴanka da barayin da ƴan ƙwayar da masu corruption din da macuta da kowa duk zuciyarsu a hannun Allah take to idan ka riga kai addu'a ya kintsa lamarin alheri ga ƙasar nan sai kaga an daga masu da'a an sauke marasa da'a wajen daraja da kima da sauransu komai a hannun Allah yake don haka kar ka bar addu'a ga ƙasarka ka ce wa ai ta riga ta lalace kawai kofa kake nema kai ma wai wa zai zauna a wannan ƙasar ga shi nan mutane suna tafiya a hakan za ka ji saboda mu nan namu da sauƙi dan wani ɓangare na wannan ƙasar tamu za ka ga kullum su ne ake kamawa a kan hanya za su tsallaka ruwa a Morocco za su tsallaka ruwa a Spain za su tsallaka ruwa a ina ne adadi mai yawa su mutu su je ana bin su da karnuka suna haura waya ana menene dan adam ya kaskanta kansa duka kawai saboda shi sai ya je ya yi rayuwa mai daɗi kuma akwai damar da zai rayuwar mai daɗin wanda zai ce wato ai zalimai ne sun danne mu
to in ka roki Allah Allah sai ya kinsa maka kasan sai kaga tayi kyau ai da ba haka muke ba da ba haka muke ba tambayi din mai fitara no
a haba 80 da yawa ma
ma shekara 40 zuwa sama da su gaya maka abubuwa su wallahi ta duk ba haka suke ba ba haka suke ba kuma menene zai hana abubuwan su sake dawowa da kyansu za su iya tunda dai a yanzu akwai wasu wuraren suna samun relatively dai gwargwadon hali akwai kwanciyar hankali me zai hana mu ma mu samu kuma Allah ne mai bayarwa Allah maɗauki kyauta wannan na ƙarshe mu tsaya kansa yana cewa tambayar wata baiwar Allah ce ta turo ita ma ta hanyar kafofin sadarwa ɗin nan daga nesa bai faɗi dai daga ina ba ne ta ce kuɗin kaya ne da ta karɓa shekaru 25 ba ta biya ba sai ran nan ta gan shi a rubuce a cikin takardunta naira 200 naira 250 da naira 300 kuma biyu daga cikin waɗanda suke binta bashin sun mutu ɗaya kuma yana nan a raye shin yaya za ta biya wannan basussukan duba da cewa darajar kuɗaɗen ta bambanta da na yanzu haka tambayar ita ce biyan bashi da mutum zai yi idan lokaci ya daɗe kuma kimar kuɗi ta sauka ya zama cewa akwai bambanci tsakanin kimar kuɗin a da da kimar ta yanzu to wanne zai biya kamar da yanzu da take bada wani misali kayan 200 ta karba ta karbi kayan 250 ta karbi kayan 300 to shekara 25 da suka wuce waɗannan kuɗaɗe darajar su ta fita yanzu haka in yanzu aka ɗauki 200 aka baiwa wannan mai kayan aka ɗauki 250 aka baiwa na tsakiya aka ɗauki 300 aka baiwa na uku to za su ga bayan suka ci haka ne ko ba haka ba to yaya za a yi wannan matsalar doguwar tattaunawa ta faru a dalilinta tsakanin malamai ƙadiman wa hadisi can baya tuntuni da kuma a zamanin yanzu akwai a dunkule majma'il fiqh al-islami da yake karkashin OIC malaman duniya da suke haduwa su tattauna akan matsaloli sun yi deliberating akan wannan matsala har zama ya kai hudu suka yi akan ta ayi daya a sake dawowa manyan malamai fa na duniya asali jumhurin malamai Abu Hanifa da mazhabar Shafi'iyya mazhabar Malikiyya Hanbaliya suna kan cewa shi kuɗi in mutum ya karɓe shi bashi to ba a mayarwa sai kwatankwaci sai misalin yadda ka karɓa sai misalin yadda ka karɓa in ka karɓi 200 to 200 za ka mayar domin idan ka ba da in ka biya ba 200 ba to kamar ka ba da riba ma'ana in kai ƙari to asali dai wannan matsalar malamai suna kasa ta kashi biyu ko uku ku saurari yadda abin yake idan mutum ya karɓi bashi shekara 30 da suka gabata ko 25 kamar yadda mai tambayar take cewa ko shekara sama ma da haka yanzu kuma idan aka ce wannan kuɗin za a biya to kuɗin darajarsa ta yi ƙasa dole ne za a samu bambanci to suna kasa abin suka ce na farko ana lura idan ba kuɗi bane misali a ce ashiya ne misliya al'amura ne da suke da kwatankwaci irinsu ko abinda ake auna shi da sikeli ko abinda ake auna shi da kwano ko kuma wani abu da sananne da aka san akwai irinsa to idan shi ka karba bashi to irinsa za ka dawo da shi nan ba za a kalli kima ba yanzu misali shekara 30 da ta wuce ka karbi bashin buhun gero kuma baka biya ba an rubuta a rubuce mutumin ma da ka karbi bashin aurensa sai ya mutu ɗayansa suka gani a rubuce suka bo suka same ka wani ka karbi bashin geran babanmu shekara 30 da suka gabata to mun zo nema to me zai yi gero zai siyo buhu guda ya kawo ko yaya kudinsa yake yanzu an fahimta saboda ya karbi abinda yana da misliya a cikinsa to amma idan abun ba irin wannan bane kamar al'auratun naqdiyya wannan kudade da muke amfani da su yanzu wanda su kuma darajarsu tana hawa tana sauka to shi ne malaman sai suka yi saɓani wasu malamai daga cikinsu har da Al-Lajnatu Da'ima ta Saudiya sun tafi zuwa ga cewa in dai bashin kuɗi ne ka karɓe shi ko shekara nawa ne in dai an san adadinsa to yanzu ma in ka tashi haka za ka bayar shi ne ta haƙiƙin misliya in ka ba da ƙari za a samu an yi riba don haka mai 200 za a bata mai 250 za a bata mai 300 za a bata in aka ɗau wannan fatawa an gane? Ra'ayi na biyu suka ce idan an samu bambanci na ƙima to sai a duba ƙasa ne ko sama ma'ana sauƙi aka samu ko kwatsada aka samu dangane da mai biya suka ce in sauƙi aka samu to lalle da masu ya biya tunda shi wancan misali idan kuɗin ne ya ragu mai 200 nan sai ƙimar ta ragu ta dawo 150 to shi kaga tunda 200 ba babu zancen ka je ka nemo masa fatawar cewa a bi ƙima ko 200 su za a ɗauka a bashi to in aka samu matsalar shi ne dama in ƙaruwa abin ya yi sama a kan shi mai bayarwa to shi ma nan wasu suka ce gaskiya abin da za a kalla shi ne ƙima saboda abin da ka karɓa a wancan lokaci ai abin da zai iya saya purchasing power ake kallo yawa purchasing power yadda suke faɗi in ku aka samu tadakkum shi ne inflation in inflation ya hau tam ne na masu harkar ilimin economics a zamanin yanzu idan ya hau to abin ana kallon kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ad-dararu yuzal cuta a gusar da ita to dole a yi matakin da ba za a cutu ba wasu mutlakan suka ce kawai ƙima za a biya to a zance na ƙarshe da su majma'i fiqh al-islami suka ɗauka bayan zaman su ko na hudu ko na biyar akan wannan matsalar suka ce gaskiya ayi sulhu me ayi sulhu a ɗan daidaita a tsakani ka karɓi bashin 200 shekara 30 da suka wuce yanzu 200 yanzu nawa ce accountant sai za ka biya shekara 30 da suka wuce yanzu 200 mai za ka saya maka a da yanzu misali ina tuna ko saurara ina tuna yaushe aka yi ododi ba 1974 ba na tuna wani fili da aka saya naira 400 lokacin ododi naira 400 fili ne 50x50 yanzu nawa fili yake 50x50 500 shi ma gwargwadon gari yau to yanzu idan ka karbi kenan bashin 400 a 1974 in ka tashi biya yanzu 500 za ka bari kun ba mishi wannan to shi yasa sai malaman suka ce lura da yadda kudin kasashe yake tadahuri saboda economy na duniya abin da ya kamata shine ayi sulhu suka yi wa'azi da shi mai bashi ya duba shi ma matsayinsa a da da matsayinsa a yanzu da kuma irin ladan da zai samu in ya sauƙaƙe wa mutum shi kuma shi ma mai biya ya duba in yana da dama ya taimaka wa wanda ya karɓi kuɗin nan nasa yanzu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karɓi bashin dan saurayin raƙumi dan ƙarami Bakar lokacin da aka kawo raƙuma sai ce aje a dauki Bakar din nan aje a biya bashi da aka je aka duba sai ba a samu wannan ƙarami ba sai aka samu babba kitacce sai ce dauki ku basu sai ce saboda wanda yafi kirki a cikin ku shine wanda yafi kirki wajen biyan bashi haka idan shi yasa idan ka karbi bashi in ka zo biya sai kai ƙari ƙarin da ba sharɗanta maka aka yi ba domin ka taimaka wa wanda ka karɓi bashin agunsa ne wannan alheri ne ba laifi ba za a sa shi a babin riba ba amma da sharɗanta maka aka yi ka karɓi kaza sai ka ƙara kaza percent a kai to wannan shi ne riba an fahimci wannan to shi yasa malaman suka ce a tsaya a sulhu mai 400 ɗin can ko naira 400 a 1974 yanzu 500 ai kaga gaskiya abin nan bambancin yayi yawa shi ma kansa a lokacin 400 bata kai darajar da 500 din kila take da ita a gunsa ba dan a lokacin nan kila bai taba ma rike 1000 ba 400 an kukuta an samu ta eh to amma yanzu ta kai 500 500 din ita ma yanzu tana da wahalar samu to sai aka ce su yi sulhu sai a tsaya a wani wuri yawa shi ya daidaita ya rage shi ma wancan kuma ya taimaka wannan shine zance na ƙarshe da majma'ul fiqh al-islami suka tsaya akan wannan mas'ala amman ci abu yau da ka ba cewa na kai ga yadda za a yi tsafa'an ba har mala albani a cikin silsilatul huda wan nur ra'ayinsa shine kima kawai a duba mai purchasing power na wancan zamani da purchasing power na yanzu shi kawai mutum zai komai yawansa to kai ne ka karɓa shi kai za ka biya to amma lura da yadda abubuwan suke hawa din da yawa kuma da sauri da kuma tausayawa kowane bangare shi ne su malaman na duniya suka tsaya a kan wannan ra'ayi kuma ina ga akwai sauƙi a cikinsa yawwa sulhu kuwa ana yin sa ne da yarjejeniya ko yawwa ku tattauna in dai har wannan ya yadda wannan ma ya yadda to a rubuta a kan haka sulhu kuma yana maganin shari'a wani ba zai zo daga baya daga cikin ƴaƴa ko jikoki ya ce shi bai yadda da wannan abu ba in aka riga aka yi shi aka ƙara shi da shaidu to shi kenan ya hau ba dama ƴaƴa da jikoki daga baya su tada takardar suke su ba su yadda ba ai sai an dawo an ba su kiman nan in dai aka yi sulhu ko musamman a zamanin yanzu idan aka yi irin wannan sulhu akwai ba da shawarar cewa a riƙa zuwa kotu ana sa stamp a kansa a tabbatar da cewa shari'a ta yarda da shi saboda maganin fitintunu nan gaba an fahimci wannan to wannan su ne tambayoyin ina ga mu tsaya a kan waɗannan mu koma kan karatun mun karanta faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amrullahi maf'ula ya ku waɗanda aka baiwa littafi ma mun yi magana cewa jinsi ake nufi ko ba littafi ɗaya a taura injila a littattafai ya ku waɗanda aka baiwa littattafai yahudu da nasara kenan aminu Allah ya ce ku yi imani bi ma nazzalna da abin da muka saukar musaddiqan mai gaskatawa limama akum da abin da ke tare da ku mun yi magana akan wannan jiya me ake nufi min qabli an natmisa wujuhan tun gabanin mu shafe wata fuska fa naruddaha sai mu juya ta ala adbariha ta koma baya aw nal'anahum ko mu tsine musu inji Allah kama la'anna ashabas sabt kamar da muka tsinewa mutanen asabar na san mun yi magana akan wannan mutanen asabar din tun shekaru da yawa sun fita kwasko tara shi ne muka karanta suratul baqara ko na san da yawa ma kun manta ashabu sabt daga yahudawa ne abinda ake nufi Allah madaukaki yayi hani cewa kada a yi su shi ne kamun kifi aka sa musu ka'ida kar su yi kamun kifi ran asaba wannan kuma shari'a ce Allah yana sanya wa kowace